أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا دلم ترى ga watan 11 hijira 1445 wanda yayi daidai da ranar 16 ga watan Mai miladiya 2024 alfaran da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu su abinda yake shiri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na shigaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumuddin al-islam wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondo de daidai kasuwan banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar inda muna tafsiri a cikin suratul ahzabi tun daga farkon surar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko mun zo aya na 10 inda ajiya mun yi bayani gwargwado akan mabda'i na wannan aya har Allah subhanahu wa ta'ala ya sa lokaci ya yi sai kuma muka tashi da ikon Allah ya bashi Allah ya dawo da mu na ci gaba da wannan karatu in jama'a ba su manta ba je mun karanta fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu kullu ni'matallahi alaikum ya ku masu imani ku tuna ni'imar da Allah ya gare ku in ja'atkum junudun yayin da rundunoni na kafirai suka zo muku don su halakar da ku fa arsalna alaihim riha Allah ya muka aiko musu da iska wa junudan lam tarawha da kuma sojojin da ko bukukan su ba kana Allah bima ta'amaluna basira Allah ya kasance mai gani ne game da abin da kuke aikatawa idh ja'ukum min fawqikum yayin da suka zo muku ta saman ku min asfala minkum da kuma ta kasa gare ku ana bangaren yammaci da kuma bangaren kudanci sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa idh zagatil absar yayin da idanun ku suka karkata wajen kalle kallon abin da zai biyo muku baya saboda tsorata wa balagatil qulubul hanajir zuciyoyin ku sun kawo bakin makogaro mana daidai inda kadawan zuciyan ku ya kai wannan kinaya ne akan yawan bugawan zuciya saboda tsoro asan dan adam yana tsoro za ka gaban shi yana faduwa kuma dai irin haka misali wa tazunnuna billahi sununa kuna yin zato daban-daban ga Allah wasu mu'minai Allah ya gaya muna suna zaton alkhairi ga Allah munafikai Allah ya muna bayani suna mummunan zato ga Allah inan zato ne daban-daban da kuke yi a yayin da kafirai suka kawo muku Allah madaukakin sarki ya samu dace. To in mun manta ba jiya da muka zo bayani akan ghazwatul ahzab takaice shekara na 5 a watan Shawwal manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa labari ya zo musu cewa ga kafiran zamanin su sun hada kai waje guda dan yakar su dan kawar da su kuma jiya mun yi mana ishara da cewa Huyay ibn al-Akhtab wanda yake yana daga cikin Yahudawan Banu Nadir shi ya tsara wannan makirci shi ya nemi hada kan kafiran duniya ya je wajen mutanen Makka ya kawo musu maganganu ya gamsar da su da magana na munafurci dan su amince a yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma samu amincewar su Ghatafan da Banu Sulaim da Banu al-Asad da duka dai sauransu sun hada kai dan yakan manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da labari ya zo manzo da sahabbansa sai ya tara su da neman shawara yaya za a yi ga kafirai ne za su kawo mana hari mun ji shawarar da Salman al-Farisi ya bayar cewa ai su in irin wannan ya faru rami suke su zagaye gare shi a lokacin nan ne sai aka yi taswira na garin Madina cewa bangaren gabas maso kudu da kuma bangaren yammaci duka wuri ne da yake akwai duwatsu akwai wahalar shigowa sannan bangaren kudanci akwai wasu kabila da suke zaune a cikin garin Madina su ne Banu Quraiza su kuma suna can tsakanin su da manzo Allah akwai alkawari sai zama bangare guda ne hankalinsu zai tashi sai suka ce to a gine wannan bangaren inda ake tsammanin kafirin za su shigo ta wannan waje wanda yana da tsawon kilomita 12 kamar yadda wasu malaman tarihi suka bayyana shi ne aka je aka yi ta haka haka yi ramin da ya kai faɗi na metir 5 tsawon metir 5 wanda yana da wahalar tsallakowa kuma in an shiga yana da wahalar fitowa haka manzo da sahabbansu suka yi ta fama to mun ɗauko bayani cewa lokacin da kafirai suka ga sun ɗau tsawon lokaci suna jiran yadda za su yi su shigo su kawo musulmai farmaki dama ba su samu ba kaga in sun koma an yi asara an ji kumya shigo kuma akwai matsala da jiya isharar da muka yi tsakanin garin Makka da Madina tafiya ce ta kilomita 400 da wani abu wanda ya tafiya kilomita 400 da wani abu ya zo buƙatar sa bata biya ba kaga shi ma wani abu ne da sai shi wannan makirin wanda ya jagoranci yaƙi na Ahzab Huyay ibn al-Akhtab sai zo da fikiran hanya mafi sauƙi da za a shigo a yaƙin manzo da mutanensa shine a saye Banu Quraiza in aka saye su ta garin su za a shigo sai a shigo cikin sauƙi a kawo musulmai hari mun ji lokacin da suka je wajensa karo na farko bai amince ba shi shugaban Banu Quraiza karo na biyu haka dai sai da suka saye shi sai ya walwale alkawarin da yake tsakanin shi da manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam labari ya zo masa cewa Banu Quraiza sun walwale alkawarin da yake tsakanin su jin wannan sai ya ɗau mataki guda biyu ya tura Zaid bin Haritha da sojoji 300 da ƙara tura wani sahabi da sojoji 200 ya ce a je a kai ɗauki a kare mutanen da suke bayan su mutanen da suke garin Madina kafin a san matakin da za a ɗauka lokacin nan ya tura Sa'd bin Mu'adh da kuma Sa'd bin Ubada shugabanni ne na ƙabilun garin Madina ƙabilu na Larabawa ya ce ku je to ku tabbatar mana shin alkawarin nan tsakaninmu da su akwai shi ko babu shi ya ce da su amma fa idan kun zo kun tara sun warware alkawari kar ku faɗa min cikin sojoji su gane ku yi min alama wadda zan gane ni kaga akwai sirri da siyasa na jagoranci Sa'd bin Ubada da Sa'd bin Mu'adh suka zo wajen Banu Quraiza suka ce da su ya maganar alkawarin tsakaninku da manzon Allah suka ce a su ba su da wani alkawari don haka wannan magana babu ta sun ba da goyon bayan ayyukan manzo sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da suka dawo sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ji suna yin maganganu da ke nuna cewa lalle sun warware wannan alƙawari. Suka ce da shi al-adl wal qara, kamar da muka yi bayani a jiya, kamar wasu kabilu ne da suka ha'inci wani da ake ce da shi Hubayyib, sun yi mai alkawarin zaman lafiya da ƙarshe suka ince shi. To shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya san da wannan tarihi, tunda aka ambata mai suwane na da suwane, to ya gano sun warware wannan alkawari. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu akbar, abshiru, ya ce sahabbai ina muku bishara, idan kun yi hankuri to san cewa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, lalle tare da kunci akwai sauki yana zuwa. Fa inna an-nasra ma'as sabr, kuma cin nasara yana tare da menene? Yana tare ne da hakuri. Ina ganin daidai nan muka tsaya a jiya. To dan cikon magana, yanzu ga kafirai sun samu hanyar da za su shigo su kama musulmai hali. Banu Qurayza sun warware alkawari da yake tsakaninsu da manzo sallallahu alaihi wasallam. Da wannan ne je ni muna ishara na ce muku ku sa a ranku, mutum dai mutum ne, mutum mutum ne, komi mutum yana iya yama, yana iya baka mamaki. Wanda baka sa ran zai amfanar da kai ba sai shi amfanar da kai, wanda baka sa ran zai cutar da kai ba sai cutar da kai. Dan haka kawai ka ɗauka ɗan adam, ɗan adam ne, in ka ga daidai gurinsa ka sa ran mutum ne ana iya samun daidai gurinsa, in ka ga kuskure gurinsa ka ɗauka ɗan adam ne ana iya samun kuskure gurinsa. Haka kafirai suke tsare da musulmai tsawon wata guda, babu shiga babu fita. Allah madaukin sarki ya kare mu. Shi yasa yana daga cikin abin da zamu duba na tarihi a Ghazwatul Ahzab cewa lalle musulmai sun shiga damuwa. Akwai faranan da tashi hankali ya kai tashi hankali har rana ta faɗa musulmai ba su samu yin sallar asar. Kowa yanzu hankalin shi ya tashi an manta da lokacin sallah, har rana ta faɗi. Har manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa shagaluna an salatil wusta, mala Allahu buyutahum wa quburahum nara, yace sun shagaltar da mu daga yin sallah ta tsakiya sallar asar. Allah ya cika gidajensu da kaburburansu da wuta. Kai tarihi ya nuna a kwanakin da ake tsare da sahabbai da manzo sallallahu alaihi wasallam a Ahzab, akwai ran da azhar ta zo ba a samu damar yi ba, lasar ta zo ba a samu damar yi ba, magarib ta zo ba a samu damar yi ba, sai da isha'i ta zo ne aka fara tunanin kaka za a yi. A wannan lokaci ba a shar'anta sallan tsoro ba, kafin a shar'anta sallan tsoro. Kai ku ka san abinda da shigaltar da sahabbai daga sallah bani ya kai bani. Shi yasa wayannan kafirai sun samu musulmai damuwa sosai, sun samu musulmai damuwa. Allah madaukin sarki ya ɗaukaka musulunci da musulmai baki ɗaya. To yanzu ana tare da ni ko da babu hanyar da za a shigo? Sun ɗau lokaci suna gina hanyar, to yanzu cikin sauƙi an buɗa makafirai hanya. To shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya kalli halin da musulmai suka shiga. Babu maganar hita, kowa ya shiga damuwa, sai ya ce to bari shi amfani da siyasa ta yaƙi, shi raba kan wa'innan kafiran. Idan ya raba kansu to sai a ga an samu wani sauƙi. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tura zuwa ga wasu daga jagororin Ghaffan, daga cikinsu akwai Uyayna bin Husn, akwai Al-Harith bin Auf Al-Mirri, ya ce musu to ku in kun amince ku janye ra'ayinku daga wa'incan, in abun ya tabbata wuta ta mutu, to za mu raba dabinan Madina kashi uku mu ba ku kashi ɗaya. Ɗauku wanda ya je Madina ya ga dabinan har yanzu ba ma da ba. In ka je ka ga gonar dabino ka san in kula da shi shi kenan kun gama rayuwa ta ishe. Da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wannan sai ya kira Sa'd bin Mu'adh, saboda Sa'd bin Mu'adh shine shugaban Aus, ya kira Sa'd bin Ubada shi kuma shugaban Khazraj ne, su ne wakilai, sai ya zo ya zaunar da su ya ce musu ni fa na yi wani tunani, ƙabila ta Ghatfan suna da hatsabibai cikinsu ƙwararru a yaƙi, in muka samu muka ciwo kansu yaƙin nan bai yi, shi yasa na shar'anta musu in sun amince za mu ba su ɗaya bisa kashi uku na Madina, na dabinan Madina, me kuka gani? Sai suka ce da shi, to na farko maganarmu shi ne wannan abin da kai yanke umarni ne daga Allah, in Allah ne ya ce kai haka wahayi ne, ba mu da tacciya. Abu na biyu, shay'un tuhibbuhu, abu ne da kai kake son shi, a hada shay'un tuhibbuhu, wannan ra'ayi kai yayi mani kana son haka, am shay'un tasla'u min ajalina, ko kuma wanga abu da kake son kai kana son kai shi ne dan mu. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da su, a'a wannan ba wahayi bane Allah ya mini, kuma ni ba ina son wannan abun bane, amma saboda na kalli halin da kuke ciki na damuwa saboda tausayi na da ku, shi yasa na yi haka don ku samu ku sadaka. Wa'innan shugabanni guda biyu suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, inda ka yi haka ne don mu, suka ce da shi, kaga wa'innan mutane tun kafin zuwan musulunci matsayinsu bai kai su ci da binin mu ko ɗa guda ba, sai dai in sun sayi kun ba su kyauta. Kafin zuwan musulunci sun san mu da ƙarfi, ba sa iya taɓa da binin mu ɗa guda, sai dai mun ba su ko sun saya. Rubale yanzu da Allah ya karrama mu da kai kuma ya karrama mu da musulunci, suka ce wallahi la nutihum illa sayf, suka ce manzo Allah mu wallahi in dai banda takobi wa abin da yake tsakanin mu, da ka kwantar da hankalinka duk abin da suke ji muna jin shi, ko yi ba mu wasu ku yi hankali jama'a, me za mu cire cikin wannan? Wasu maluma ma suka ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan ne don ya jarrabci ƙarfin shirin waɗanda ke tare da shi, ka san abokin hada in dai bai kace ba, in bai da kuraje ba da waya ci shi fara. Manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi farin ciki da irin wannan magana da waɗannan bayan Allah suka yi masa, ya yi farin ciki. Kenan in kana shugaba kula, kar ra'ayinka a jama'a kai zama naka ne, zai iya yiwuwa ga wani abu da kake gani amma a bar shi uber, ko me yake cewa open, you can make it like an open letter, ka bar abun a buɗe kowa ya faɗi abun da yake gani, ƙarshenta sai ka ga ra'ayin wasu ne in an ka aiki da shi sai ya fi buƙata tabiya. Yasa duk ta yi ta jama'a, idan jagora ya zamanto bai karɓar ra'ayin waɗanda suke tare da shi, wala ba za ko ina wace ba za a yi. Amma duk da kake raina jama'a in dai suna haɗuwa su ta yi da ra'ayi guda, kuma suna iya zama duk wanda yake da wani sha'awara zai kawo kuma a ɗauka, wannan mutane kai hankali da su kuma ba ka yi su. Allah ya samu ɗabbaka wannan. Yasa kullum muke cewa mu a majalisinmu buɗe ne, duk wanda ya ga akwai wani kofa da ya kamata ya kawo shawara a toshe sai ya kawo, bisa kowa yana da dama don ci gaba a addinin musulunci. amma ka zo ka ce ni inda naga kaza ne to kaza ne to matsala ne ko je na ga ya mu wani dattijo me ta so ne sai ce shi wallahi bai magana bi magana guda ta shiga ne cewa dattijon ku da kake ba nace dattijo kamata ya ce in ma sun kai magana 100 na shi su duk sanda kai magana ka ga ba tai ba an kawo da ta hita ka aje ta ka dauki wanda ta hi amma sai ku kuma kuce ni wace wani tushen banza zai magana na ta so in kai magana 100 inda dattijon ku da kake kara ta shi su ba haushi anan a gyara mai wai ce a dattijon kware magana guda ta shiga a'a dattijon kware maganganu da yawa shike Allah ya sa mu dace dan haka mu kakka dauke mu waye dattawan kwabo wallahi mun kai magana 100 da mu ba wanda ta zama sai in mun ga wanda ta yi muna iya magana da kai an ƙara komi sai wani ya zo da wata magana mu ga wanda mun kai nan ba to mun canza ta kafa mun da shi wanda ta yi shine abin ai ku duba addinin mu zalla ce wanda ya rantsuwa akan ba zai yi abu ba sai ya ga yin yahi to shi dauke shi kafara ko ba haka bane me yasa saboda a addini babu magana guda kana iya kai magana ya zama kuskure ce to sai kuma kace inda kai kace fada za kai Allah ya sa mu dace kenan jama'a mu dawo bayanin mu yanzu dai ga abin da suka gaya mu yanzu cewa su kan in banda ta kobe babu abin da za su kwasu yanzu Allah ya ji dadi sosai daga nan sai aka tashi zaman yanzu ana nan cikin shiri sai Allah ya kaddara an harbo kibiya sai ta samu ɗaya daga cikin kafaɗar Sa'd bin Mu'ad ɗaya daga cikin wannan shugabanni ga shi kwance an ɗauko shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a buga masa hema ɗan ɗaki kusa da shi ɗan ya rinka zuwa yana ganin shi Sa'd bin Mu'ad matashi ne a lokacin yana da shekara 37 amma shi ne shugaba a ƙabilarsa don ga aiki dan shekara 37 kadiwa kafirin duniya mutum 10,000 waɗanda ke ba da shawarar a dakatar da su shekara 37 ne gare shi mu yau sai ga dan shekara 37 din mu sai da gan shi gidan kida gidan rawa ko kuma ka gan shi a hotel ko ka gan shi yana buga game ko yana buga kwallo dan Allah haka dawa za mu kai ba mu kai ga kowa naka matasa su ne kashin bayan al'umma kamata ya ce matashi yana da hadafi kafin shekara 40 abubuwa da yawa ce kayi su abubuwa da yawa ce kayi su saboda rayuwa ba ta da garanti kana iya ganin akwai san lokaci babu kun ina ba mana misali shaka isa alifan ta mai ina kawo misali yace ku dubi shaka Ja'far Muhammad Adam duka shekarun da ya aduna shekara 47 na yi shekara nawa 47 yau shina ina abun da yawa yayi ba to sai kuma wai sai ga dan shi ta 47 ta ga ne ni ba ko kurci a gare ni ko yanzu yaro nake yaron wa rayuwa ga nan cigare ta mutuwa yaro ta sani a abun da ya kamata ka duba ina na kai me nayi mi adda saura me kamata yi sai kai in dawa ta kara akwai saura sai kai in ba mu dama sai ka tsaya haka haka dama a daina wasa da dama to Sa'd bin Mu'adh lokacin da wannan kunsan kibiya ta higare ta sai ya tadarrui guji abin da ya ce ma Allah ya ce Allahumma innaka ta'lam annahu la shay ahabba ilayya min qitali qaumin kadzabu nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah kai dai ka sani ba wani abu da nahi su a duniya irin ingana yake mutanen da suka kareta annabinka babu abun da nahi su a duniya in kunta kad abqaita shay'an min harbi quraish fa abqin ya Allah idan ka san a gaba akwai ranar da ka sa dan a yage wa'inda quraishawa da su kuma manzon Allah Allah ka barni ha in ga wannan rana wa in kunta wada'ta al-harba bainana wa bain quraish faktub li ash-shahada jama ya Allah idan ka san wanga yaki shine na karshe tsakanin mu da wayannan kafirai Allah ka sa wannan harbi ya zama shahada gare ni Allah ka karbare ni amma sai ce wala tamutni hatta tuqra aini min bani quraisha amma Allah koda akwai mutuwa koda yaki tsakanin mu da quraisha ya kare kada ka kashe ni haƙin ga abin da za a yi ma Banu Qurayza da suka haƙinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya karbi addu'a bayan Allah. Yaka dauka ha wannan alfarma ta kare. Wallahi duk wanda ya bi Allah sarka alfarma tana nan. Su ma da suka nemi wannan alfarma aka yi musu Allah na suka yi ma aiki. A gurin Allah duka bayi ɗaya ne inna akramakum indallahi atqakum, mafi karamci a gurin ku a gurin Allah shine mai jin tsoron Allah. To amma ku sani Sa'd bin Mu'adh da sauran sahabbai sun bi sunnoni na Allah da ka'idoji na Allah da Allah ya sanya a cikin Al-Qur'ani, saboda a ka'ida ta Allah shine man nasara Allah nasarahu Allah, wanda ya taimaki Allah Allah zai taimake shi. Ka sa wannan a kanka, in tansurullaha nasarahu, in kun taimaki Allah Allah zai taimake ku. Yaya ake taimako Allah? Shine addinin Allah. Duk wanda ya taimaka ma addinin Allah ya ci gaba, wala Allah zai taimake shi. Man akhadha bil asbab waffaqahu Allah, wanda yayi al akhdh bil asbab Allah zai datar da shi. Ma'ana ga hanyar da ake bi a hita, sai ka bi ta dan ka hita, Allah zai taimaka ma ka hita. Amma an ce ga inda ake bi sai ka zo ka kwanta, ina za ka dace? Ba ka dace ba. Sannan man tawakkala ala Allah hadab, wanda ya dogara da Allah, Allah madaukakin sarki zai shirye da shi. Me ya kawo wannan magana? Al-muslimuna ma'a qillati adadihim wa uddatihim qad nasarahum Allah, musulmai duk da karancin su na adadi da karancin su na shiri, Allah madaukakin sarki ya taimake su, ya ba su nasara. Wannan shine sunnar Allah subhanahu wataala, cewa zai taimaki wa'inda suka tsaya ka addinci. To yanzu ana wannan hali, muqaddara ina mafita jama'a. Yanzu da dai an tare nan, to yanzu ga wata hanya can mai sauki ta samu, can za a koma konan. Ana nan sai Allah madaukakin sarki ya tayar da wani bawan Allah, ana ce shi Nu'aym bin Mas'ud bin Amin al-Ashja'i. Wannan bawan Allah yana daga cikin 'yan kabilar Ghatafan. Sai Allah ya sa mai son musulunci kai tsaye, sai musulunta. Sai zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya Rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, famurni bima shi'it. Yace na musulunta, yanzu ga yabi me kake so in yi maka, me kake so in yi maka? Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma anta rajulun wahid, kai kai kadai ne, saboda haka ka je kai abin da zaka iya. Mutum guda bai iya kalla ba, kaje ka bada taka gudunmuwa. Kai shu ya fita, su ku sai ya musulunta ba. Sai ya je ya samu Qurayshawa, ya samu shugabanninsu, ya ce kun san ni dai? Suka ce eh, ni amintacce ne a wurin ko ba amintacce ba ne? Suka ce ya kai amintacce ne daga cikin mun san amincin. Sai ce to in kun yarda da amincina, mutanenmu sun shirya wani abu, amma in ba ku yarda da abin da nace sun shirya ba, ku je ku bincika ku gani. Abin da suka shirya su ne sun ce idan za a yi yaƙi, sun haɗa kai da manzo sallallahu alaihi wasallam, sun ce za su zo su kama mutum 70 daga cikin shugabanni, sai kun ba shi mutum 70, in kun ka ba su za su zo su kai manzo Allah, kun ga an ci ku da yaƙi. Amma in ku yarda ku je ku bincika. Bari mu maimaita mana. Ya zo ya samu wa'inda ya ce musu, to kun dai san ni, kun san aminci na da ku. Mutanenmu Ghatafanawa sun shirya cewa za su kama mutane 70 daga cikin ku, su je su kai ma manzo ya kama su. In ya kama su, tsakanin su can sun shirya, kenan eh an kashe mutanenku 70 manya, an ci ku da yaƙi. Ku je ku bincika, ni na tayata. Sai ya zo ya samu Banu Qurayza da Ghatafan da sauransu, ya ce musu to su Qurayshawa yanzu fa kun san cewa ba nan suke ba, kilo 400 da wani abu tsakaninku. inda fa abun bai wuce su za su yi in sun tahiyya su to ku babu ku dan ba ku ya fada da shi amma can ya ga mu kore shawa ga abin da aka zaga da su mutun nawa kenan sabai sai ce musu amma in kuna son ku gane wannan ku ce musu a to akai hari da kun ce a zo akai hari za su ce muku to ku kawo mutun sa ku sai zo ce musu to kun ga wa'ince ne za su ce su bar dan haka abin da nake so da ku in dai har sun ce a tahi ayi fada in dai har sun ce a tahi ayi yaki to wallahi ku ce su babu mutun sa bayan ku rike saboda in ku rike wannan mutun sa bayan ko da sun gudu sun tahi dole su zo bi dan mutanen su dan haka ya rage nasu yaki nan zan bani kaga ya tsara mu ko abin da zai ko dan Allah wannan tsarin waye Allah ne kawo wannan tunani shikenan sai su Qurayshawa da shugabannin sai suka zo suka ce Banu Qurayza ya kamata akai hari kamar yadda tarihi ya nuna abin ya dace da ranar Asabar su kuma ranar Asabar suna girmama ranar Asabar sai suka ce ma Qurayshawa to duk da kun san yau Asabar ce muna girmama wannan rana to in dai har za a tai kan hari dan mu amince da ku ku ba mu mutanen ku 70 mu rike tu sai suka ce to abin da wannan ya gaya mana ashe gaskiya ne ashe gaskiya ne to yanzu daga nan sai kansu ya rabu ba wanda ya da wani da an samu sabani kuma da ya zama tahiya kai ya rabu to cin nasara ya shigo a ciki kun je shi gudunmuwar da shi Nu'aymu ya bayar a wannan lokaci ana nan fara sallallahu alaihi rihan sarsara Allah ya kawo musu da iska mai sanyi ya dame su lokacin da iska ya tsanani a gare su sai suka fara shirin su bar wannan wurin ko su halaka shine fadin Allah madaukakin sarki fa arsalna alaihim rihan muka aiko musu da iska mai tsananin sanyi da wannan iskan ya zo mai tsananin sanyi sai suka fara shiri shi sanyin ya dame kowa har sahabbai da suke a nan sanyi ya dame su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa wa zai je ya leko min wa'incan a ga cikin halin da suke ciki sahabbai kowa ya shiru manzon sallallahu alaihi wasallama ya kare cewa wa zai je ya leko min sirrin wa'incan ya kunu rafiqi fil janna ya zama makwabci na a gidan aljanna kowa bai motsa ba sai an gaji malam wata da watanni kana zaune wuri guda ga yinwa ga sanyi ga gajiya to lokacin nan sai karari na soje ya zo ya tabbata inda kun san shi manzo Allah wani lokaci alkali ne wani lokaci malami ne kun ga da mun ci alkali da malami shi malami in ya fadi ba dole na a dauka ba amma alkali in ya fadi ba a tashi ta yanzu ni ni ce kawai wanda ya bi tana akwai matsala fa ku kiyaye in ba sa abu ka ko in ga tafsir din ya mance tana zai bi amma yanzu da a ce procurator zai zo su samu police sai kamar guda goma ya shigo sai ya ce malam dan dakata to mun riga mun karara ba a bi tana kun jiya za ka rata ba karin bayani to kan kun ji abin da abubanci shi alkali ne zartar ba a tsanakawa shi kuma da ni ya ba da fita to haka manzo Allah yake wani lokaci ya zama mufti wani lokaci ya zama kadi to wannan lokaci sai ya canza daga mufti ya koma kadi sai ya ce ya Huzaifa ya ce ya kai Huzaifa kun tashi je ka binciko mana shi ko a ka'ida na soja ko za ka mutu ne an ce tai tai na za ka yi obey before complain kai bai ya kafin ka ce ya an kai zai ba ya ce to sami na wa tsara shi kan ta faɗo kan ji sai sai manzo Allah ya ce amma idan ka je duk abin da ka gani ka taba kowa Allahu akbar manzo Allah ya san wani abu za a tarar da shi zai ba ya ce lokacin da ya zo ya leka ya sada har ya shiga tsakiyar su ya ce yana zuwa sai tarar da Abu Sufyan yana ba da umarnin kowa ya kwashe ina shi ya koma su ma za su saka shi wace yace a wani lokaci inda na so zan kashe shi amma sai na tuna manzo Allah ya ce kai in taba kwashe sabon tamashi to kan mu manta tun lokacin Badar mun samu labarin Abu Sufyan mutum ne wanda yake da tsantseni yana da kula kawai sai ya ji a cikin sojojin na akwai wani abu ya ji a cikin shi sai ya bada umarni ya ce kowa ya kama na kusa shi za a gane ba ku kun gane misali ai kowane soja in an ka ce akwai yare na soja idan sojoji duk lokaci suna yin wannan don su gane wani bai shigo su ba mai gida da zai ba su wannan kalma sai to da kunjina ce kaza ku yi kaza kenan duk wanda bai yi kaza na ba cikin mu yake ba to wannan yare ne na soja sai Abu Sufyan ne ba da umarni kowa ya kama na kusan sa idan yanzu za a gane ba ku shi kuma Huzaifa da yake soja ne kwararren soja lokacin da ya ji Abu Sufyan ya ba da umarni sai sauri ka ko ne kawo gare shi ya kama wani sai ce shi mun anta kai waye yace ni ne wani ni ne wani yace to zauna sai rike shi kenan yanzu ka a tambaye shi shi kariya ko shi rasa abin da ce to bari shi sauri sannan dada ya dawo da labari mai dadi ya zo tare da manzo sallallahu alaihi wasallama yana yin sallah ya kawo masa labarin cewa ga abubuwan da suka faru Allah madaukin sarki ya ba su watsewa manzo yana karanta wannan addu'a Allahumma mujri ashab sari alhisab hazimat ahzab zuhum mansurna alaihim ya Allah kai ne kake gudanar da giragizai kai kake gaugawan yin hisabi ga bayanka kai kake rusa rindina na sojojin kafirai Allah kamin ka rusar da su ka taimake mu a kansu sai manzo Allah ya yi masa abinsa bushara ya ce to ai ga sunan sun da sun watse Allah ya baiwa musulmi darajar ɗaukaka musulmi da sai suka yi takabbara aka dawo gida amma ba irin nama ake ba yanzu in abin daɗi ana kiɗi ana rawa ana ihu ko ba haka bane kamar yadda tarihi ya nuna sahabbai sun dawo suna la ilaha illallah wahda nasara abda wa azza junda وهزم الاحزاب وحده شيني الدعاء da sahabbai suke yi sun dawo gida suna godiya ga Allah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ne ya taimaki bawansa ya karfafa rundunarsa ya rusar da taro na kafirai shi kadai shikenan sai aka dawo gida ana dawowa gida banu Quraiza da suka kulle munafirci me zai biyo baya an kame ka an daure sai mutum ya dauko yuka ya ba wanda ya daure ka yace ga yuka su kama ita nan sai ka kwance kuma yuka ta fado hannunka la Allah in dai a soka na wa ka hije haushin ka sa ba ai an ma kashe wasu ai dan har na kawo ku misali Amr bin Abdul Wud shi kaga ma an kashe shi da Sayyidina Ali ba shi kadai bane wanda suka tsadako su Ikrima bin ne Abi Jahal da sauran kahirai masu yi da kansu ai akwai wanda sun gwada abun babu daɗi ne an kawo kwar ba wai an tsaye ne ana kallon juna ba an yi na an babu saboda in kana ba da tarihi sai ka taƙaita wasu abubuwa don kai ya tsawo in ba da haka ba ai sai mun sati muna ba da tarihin ahza muna son wai mu takaice saboda surar ta aka buga gare mu in mun kai shahida sai mu ci gaba da karatun mu shi yasa ya muka kawo ni to yanzu bayani akan Banu Quraiza in mun zo gaba za mu ji shi Banu Quraiza ya aka yi da su kuma Quraisha abin nan kabila ne na Yahudawa Banu Quraiza amma yanzu dai yan ce ma Banu Quraiza ga hukuncin da an kai musu a bisa wannan ha'incin da suka yi sun cancanta ya musu wannan hukunci ko su cancanta ba sun cancanta Allah madaukin sarki ya raba mu da mugun makwabci makwabci mu ci amana Allah ya raba mu da su shi yasa Allah ya ce mu dawo cikin alqur'ani hunalika tuliyal mu'minun Allah ya ce fa anan ne aka jarrabci mu'minai kun gane ko anan wurin haɗuwan nan da an kai na gazatul ahzab an jarrabci mu'minai
malama suka ce mafi girma abinda mu'mine aka jarrabe su da shi shine munafikai. Munafikai wazulzilu an girgiza su zilzalan shadidan girgizawa mai tsanani nan ne ko idh yaqulu almunafiquna. To kun ga jarabawa daga cikin waɗanda aka jaraba mu'minai da su ga waɗannan munafikai. Idh yaqulu almunafiquna, yayin da munafikai suke cewa wallazina fi qulubihim maradun, da waɗanda zukatansu suke da rashin lafiya, ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura, ai Allah da manzansa ba su yi mana wani alkawari sai da alkawari lalatacce, alkawari na ruɗe. Sun ce Allah zai ba mu nasara, gashi muna fama da yunwa, mun kasa kwana, mun yi kaza, mun yi kaza. Yawa da Allah aljanna har kawai ake shiga aljanna. Yanzu ku dai wa ka ga haƙalla mai kilo goma sha biyu, metir bai tsawo, metir bai faɗi, babu inji, babu ƙwararrun kwasuna, babu ƙwararrun digogi ƙarfi da ƙarfi. An ka yi wannan zami, mutanen da suke wannan zami don girman Allah, wani irin matsi za ka ba su? An sha wahala ko ba sha ba? Ba a ƙare ba. Kahirai sun zo sun zagaye su wata guda, babu magana zuwa shago, babu magana zuwa gona, kullum idan kana buɗe ne ina kibiya za ta zo ka kauce mata. Daga cikinsu manzo Allah yana nan cikinsu, me suke nema? Aljanna. Kenan haka aljanna wasa ce? Kar ka ɗauka don kana ustazu sai ka shiga aljanna, a'a. Sai ban nasu an yi tura ko an yi kolo, amunna wahun lafiyar na ga kawai don ka ce ka yi imani ustazu ba a jarraba ka, ai dole sai an jarrabe ka. Ko mina na kake son ka samu sai an jarrabe ka. Kuɗi ma da ake so, wasu ma daga ciya kuɗi suke so, suna yaudar kansu, wallahi ba kuɗi suke so ba, ƙarya kawai suke. Kana son kuɗi ne sai ka zo kai ta kwana kana mishari, kuma ka ce kuɗi kake so yaushe? A wanda yake son kuɗi, ai alamu zai nuna. Dare ya yi kaya a rana, wani kwana da ke iya ni wannan kwana, ka kama istighfar kana kuka Allah tausaya min. Yau kai, ka samu shekara goma kana yi. Ba ibada ba ce? Yanzu mutum ko rashin lahiya a gare shi, wani yayi sati ɗaya yana roƙo Allah sai ce wallahi na yi ta addu'a, malum fi muna addu'a, in na ka yi ta addu'a addu'a ha, ai yanzu ka fara. Da haka jama'a, duk wani abu mai daraja Allah bai baka shi haka nan sai an wahala. Da haka an mu ɗauka aljanna haka ake samu. Yanzu an ga mana zaune, ba muna da buƙatu ba, muna da buƙatu, amma me zaunar da mu saboda muna son mutum wata manufa ta mu, ina in ba haka aka yi ba a zuwa ko'ina. Shesa Allah ce idh yaqulu almunafiquna, mun yi bayani mun ce idh bi ma'ana wadhkur, sai zamanto kenan akwai muta'alliqun ne bi fi'lin mahdhufun taqdiruhu udhkur, ka ba su labari. Idh yaqulu almunafiquna, yayin da munafiqai suke ce da su. Almunafiquna jam'u munafiq, jam'i ne na munafiqi, munafiqun guda daya, munafiquna da yawa. To an yi sabani wajen asalin kalmar, wasu suka ce mushtaqqun minan nafqa, suka ce ai an ciro kalmar daga nafqa, shine al-makan al-musta'mal fi dukhul wal khuruj, wurin da ake shiga da fita. Daga wurin da ake shiga da fita ba ka gane wane ne ka shiga cikin shi. Yanzu bari in kawo misali don ka gane. Yanzu in ka gina gidanka ba kai shago bakin gida ba, duk sai da ka ji mutum yana sallama bakin shago ba ka ce me ya kawo shi? In ka ce me ya kawo shi ya gaya ma, in abin ne ya cancanta a yi shakku, kana shakkun shi ko baka shakku? To amma da ka gina gida bakin gidanka sai ka gina shago, sai mu je zo ya buga ma cikin dare. In ka ce mai lahiya ya ce ma na zo sayin biskit ne, kai ka ce kada yake yi? Dan wurin ne inda abin ne yana iyawa, ko zai iyawa mun abin da ya kawo shi da ba. To shakan wurin shiga da hita ba ka iya gane masu shigan nan su waye. To haka munafikai shi yasa aka samu musu wannan suna, saboda su abu ne wanda ba a iya gane su. Wasu maluma suka ce a'a shi almunafiq mushtaq ne minan nafaqa, nafaqa shine abin nan hujratu biyarbur, ramin kurege, na faɗe shi daidai. Akwai wani ƙwaro da yake rami, yanzu cikin yayi rami can sama sai shi can ciki sai shi karkare shi sai shi bar shi lulluwa haka mai suna wannan kwaro wanda in kaga ya shiga nan to shine yarbuwa kolegan na ne ce ko to shi shi sai aka ce da rame shi na faqa saboda me kai da kaga ya shiga nan amma in ka samu wannan mota sai da kaga ya put ya buge shi yan ta shi kan shi bai amince da rame shi ba da ga munafiki yake ba amincewa da shi Allah ka kare mu daga shar munafikai da wanda suka fi shahara daga cikin munafikai a zamanin manzon Allah masu digirgir a munafici akwai wa cikinsu akwai Abdullahi bin Ubay bin Salul akwai wane ne kai kaga ba kwa ma karanta tarihin munafikai shi yasa ba kwa shagaltuwa da su kai kokari cikin al'ummarka ka gano munafikanka ko ba a ganewa Allah yake cewa walau na sha'u la raina kahum amma sai Allah ya ce fala ta'rifannahu eh aga ne ko walau na sha'u la raina kahum ko eh fala arafsahum ko bi simam wala ta'rifannahum fi lahnil qawli Allah ya ce in da mun so da mun ga masu wani da wani ka san su ga sunan yace amma zaka iya gane su ta hanyar magana ko yanzu mutum na bibiyar alqur'ani wasu da kake mu'amala da su kafin ya gama bayanin shi tsaf kafin ya ci wannan alamun munafiki ne naka a cikin mu'amala abinda zai sauka ma sai kana da wannan strategy na iya gane maganganun mutane dan tabbas qur'ani ya bayyana mana ta hanyar maganganun mutane kana iya gane wannan munafiki ne kamar su mu'attab bin Qushayr babban munafiki ne a zamanin manzon Allah daga cika akwai Jallas bin Suwayb shi ma babban munafiki ne ma'ana ɗan fadar Abdullahi bin Ubay bin Salul ne Abdullahi bin Ubay bin Salul yayi suna ne amma akwai ƙwararru tare da shi kaga munafikai suna nan da matsaloli irin nasu ana madaukin sarki ya samu dace shi yasa ana madaukin sarki ce idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun yayin da munafikai da waɗanda zukatan suke da rauni alladhina fi qulubihim maradun sune da'aful iman masu raunin imani inda da Allah ya ce fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada a cikin zukatan su akwai rashin lafiya wani rashin lafiya eh na munafici kina munafikai ko to na an faɗi munafikai daga farko kuma sai an ka ce walladhina fi qulubihim maradun da waɗanda zukatan suke da rauni kenan nan ana fassara rashin lafiyar zuciya nan da'aful iman raunin imani kamar sabin shugo musulunci wani ba mamaki ya shiga musulunci bai wata ba sai aka ce an yi ahzabi kuma nan misali kaga shi da ma bai riga ya zauna ba daga kenan irin wanda ana iya ajas shine Allah ya ce walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura وإذ قالت طائفة منهم يا يند وسو جماعة daga cikin munafikai suka ce ya ahla yathrib ya ku mutanen madina yathrib madina ne kun gane ko amma su munafikai sai suka ce ya ahla yathrib me yasa ba ce ya ahli madina ba na an kawo hikayar magana da suka yi ne dan a nuna ma wani abu manzo Allah yana kiran madina da sunan ta madina ya samu sunan madina su ko munafikai sai su rinka ce ya yathrib dan kas su dace da abin da manzo yayi kamar yanzu ɗan al'ada da ɗan ahlus sunna abu ko ya san ga yadda yake in dai ahlus sunna na yi to shi sai ya saba mai an gane misali ko dan Allah ya samu dace to shi ne sai Allah ya haƙaito mana abin da suke cewa ya ahla ya tarbi ya ku mutanen madina la muqama lakum farji'u ba gurin tsayuwa a gare ku nan ku koma Allah ya samu dace to me ke faruwa kowa ya kaddara ga garin Madina nan ga inda aka zo aka yi rami nan ina yanzu nan na za a zo a haɗu ko to sai su koma suna yawo sai ce kai koma ku rike gidajen ku nan ba wurin tsayuwa ne gare ku ba dan za a zo a kashe muku ɗaya da ba la muqama akwai kira da ta zo la maqama duk da yake karihi guda ne karanta shi da bai fasaha ne la muqama ba ku da wurin tsayuwa na farki ku koma can ku tsaya cikin gidajen ku ويستأذن فريق منهم النبي wasu kuma daga cikin munafikai sai su zo suna tambayar manzo yaquluna suna cewa inna buyutana auratun ai mu gidajenmu al'aura ne mun fahimta Hausa nan kinaya ne zuwa ga halin gida ma'ana gida in babu namiji cikinsa ya zama kamar tsirara na shi kenan in ana son a suturta shi sai mai gida ya dawo ciki kenan ya mazo ka bari mu koma gidajenmu dan yanzu gidajenmu tsirara suke babu kowa ciki inda babu madaje ka bari mu je mu suturta gidajenmu kenan inna buyutana auratun mu gidajenmu al'aura ne sai Allah ya raddi ya ce wa ma hiya bi aura Allah ya ce a'a ba al'aura bace ma'ana gidajensu ba tsirara suke ba gidajensu ba tsirara suke ba ga dai manufarsu in yuriduna illa tsirara kawai suna son su gudun shi ne kawai nan abu biyu suka amfani da shi don rusa mutane ku kiyaye wata tahiya wasu ga shiga gaba a kafa tahiyar dan suna da manufar rusa tafiyar in an kai lokacin da za a ce amfanin tahiyar kaga sanda za a haƙar ramin suna nan sanda kahirai suka zo suna nan amma sanda suka ji yanzu kahirai sun samu ta hanya da za su zo to yanzu bari su gudu su bar wurin inda lokacin da za a ce amfanin su ya kai bari su gudu kuma su yi ma su karre ƙarhin waɗanda suke a nan kaga kiyaye wani zai yana cewa sai kai sai kai sai kai za ki yayi duk wasu ramu ba in ka tsallake su bai koma baya ba sannan za ka zama sai shi shi yasa jama'a a siyasa na rayuwa ka kula kakkaƙe kowa kuma kakka yadda da kowa kakkaƙe amince ma kowa kuma kakka amince ma kowa in ba ka yi haka a rayuwarka ba kana cikin hatsari yau da za ka yi mu'amala da shi ka yi na dangin mu ba shi nan ya rike in ka ga ta yi na yi barbar shi in ta yi haka sai ka yi haka sai ka bar shi mutum ne wallahi duk yadda ka ji ana baka labarin mutum mutum ne in mutum ya yi ma wani abu sanar da za ka gane mutum ne duk wanda ka ji muna maimaita muna cewa mutum ne wallahi radda wani abu ya faro ma a mutum radda mutum ya yi ma wani abu za ka sanar da mutum mutum ne mutum sai dai Allah da ya yi shi Allah ya kare mu shi ne na ya tsariban nan akwai ma'ana da take da shi da kuma bayanai da take da shi da hadisai da take da shi duka Ibn Kathirin a tafsirin shi duka ya kawo su wanda har a cikin littafin taura da su yahudawa suke kiranta da shi akwai dai bayanai da yawa akai na takaita bayani saboda kar in zo in tsawaita mu inda tsarin wannan karatu namu na takaita ne ba na yalwanta mu shi yasa ba kawo insha Allah amma dai wanda yake bukata kara bayani in ya je Ibn Kathir yana samun bayani a takaice na shi ya canza mata suna ya samu sunan Madina amma Madina ko ya Yathriba ko Taba ko Tayba tana da sunaye da yawa duka bayanan dai Ibn Kathir ya kawo su a takaice yanzu na zo duka a kai na tsallake ke saboda ya dan ciro dai dan sakon da zaka kawo saboda sai ni bolo sai kazan za ka yi tafsiri na awa guda daya sai ka yi karatu na awa goma ai shi ne yasa karatu da wannan yake da wahala sai kaga ya za a yi ka ciccirke yanzu kaga bayanan nan Allah dai sai inda nabi mutattaro dan yanzu magana da ni ma in ka zo ka ce mai mana ka ce ga za sai in ce je wuri ka zaka duka in ga dai ina bayani ai da Hausa nake shi ko wani zai ga ka shi malamin can ga shi yana ci a kaza sai ka zo sai ka zo kaga ashe kafin a tattara bayanin nan Allah dai zai wahala da an kisha an bina ne a tsallako wasu maganganu in ka zo duk sai ka ga sai inganta in ka ji wata magana waye faɗi wannan magana a ina ta hito ga masdarinta ga kaza ga kaza sai ka ciro abin da kake so ka bar sauran sannan ka zo ka hada karatun da zaka yi na awa guda lalla ba karamin aiki bane ba, kai wala sai an kure duka wannan dai abun muna iya kokarin mu ne Allah ya ba mu nada. Allah madaukin sarki yake cewa walau dukhilat alaihim min aqtariha, da za a shigo musu garin Madina ta bangarori na gefen garin Madina, gane ko? Mana aqtariha ay min nawahiha, da za a shigo musu cikin garin Madina su munafikai ta bangarori daban-daban na garin Madina, sun masu ilul fitnata, aka neme su fitina, mana aka ce musu ku kafirci ku yi ridda. Allah yake cewa da menene la tauha wa ma talabbathu biha illa yasira, da sun zai kemu shirkar ba za su jira wani abu ba sai dai dan kana, mana ba abinda zai hana musu shiga shirka, dan abu kadan ne zai tsaye su, to wanne ne dan kadan din nan maslahar su? Da an zo an ce in baka yarda ba zan tsaye maka, sai ce wallahi ni na hita zan kwace maka za na hita, shi dai in dai za a dan abu in zai samu dan kuzuri kadan, to da shi zai amfani shi ta musulunci muna yake kenan. Allah yake cewa wa laqad kanu ahadullahi min qablu, mun kai can ba ai ba mun kai can ba ga abinda mun kai muka cewa wa ma talabbasu biha ko illa yasira, ba za su jira fadawa shirka ba sai dai dan lokaci kadan, mana da an neme su shiga shirka kawai za su kafirci nan. Alfitna shine ash-shirk wal kufr ridda, inda kahire za su shigo musu a garin Madina su neme su hita musulunci, ba sa saurarawa ko da kadan ne, ko kuma za su saurara dan kadan dan musulunci su kawai su kafirci, saboda dama ne tucce kafara ce baki ne ke fadin musulunci. Wala arkanu ahadullahi min qablu, sun kasance sun yi ma Allah alkawari kafin me, kafin rana irin ta yau, cewa la yuwallunnal adbara, ba za su juya baya ba a gurin yaki. Wa kana ahadullahi mas'ula, alkawarin Allah ya kasance abun tambaya ne, nan bayani ne akan abun da ya faru a yakin Uhud, cewa a yakin Uhud ko inda suka ce su inda har dalili ya sa sun juya baya, in wani yaƙi ya zo to ba za su juya baya ba, duk abin da zai faru da su sai dai ya faru. Amma yau gashi an zo a Ahzab, sun juya baya, sun kafirce wa Allah, sun ina kulle-kulle da maganganu na kafirci ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukin sarki ya samu dace. Akwai lokaci na ganin minti biyu sauro, za mu tashi kan wannan shafi in Allah ya so, abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan shi. Na muka kuskure Allah ya yafe mana. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.